Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 1 ga watan Fabrairu. A cikin shirin za a ji cewa an nada mace ta farko a matsayin babbar jami'ar bayar da shawara kan yaki da Boko Haram a rundunar kasashen tafkin Chadi.
Bin da bayan karfin zuwa shi ne ya na samu mata a kodo shi mukan ɗauki abu da muhimmanci musamman abu idan aka damu amana a kai balle mu a kai maganar tsaro.
Za kuma a ji cewa wasu makafi na zargin jihar Neja da kai su wata cibiyar koyon abubuwa a Lagos ba tare da kulawa da su ba.
Kowane jiha da suka zo na an yi ta ba su allowance din su da na biyansu kuma wata-wata an yi ta ba su mu ne dai ba mu ga namu jihar Neja ba.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Nijar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar, ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Mali ta ce ta kori jakadan Faransa ne saboda kalaman da ba Faransin yayi kan gwamnatin rukun kwariya ta Mali. Wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na kasar a jiya Litinin ta ce an baiwa jakadan Faransa Joel Maier wa'adin sa'o'i 72 ya fice ya bar kasar. Wannan matakin ya biyo bayan kalaman kyama da ban haushi da ministan harkokin wajen Faransa na Ture da harkokin wajen Faransa ya yi a baya-bayan nan, da kuma yadda mahukuntan Faransa ke ci gaba da yin ikirarin waɗannan kalamai dangane da mahukuntan ƙasar Mali duk kuwa da zanga-zangar da aka yi ta yi. Ministan harkokin wajen Faransa Joel Le Drian ya faɗa a makon da ya gabata cewar gwamnatin mulkin soji ta Mali ba halartacciya ba ce, kuma tana ɗaukar matakan da ba su dace ba. Ya kuma siffanta mulkin soji a matsayin mulkin danniya. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana a cikin wata sanarwa jiya Litinin cewar za ta yi kiraye ga jakadan nata Maya daga ƙasar Mali. Amurka da Rasha sun fafata a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin saboda zargin da Washington ta yi na cewa Moscow na shirin kai wani gagarumin farmaki ga makwabciyarta Ukraine wanda fadar Kremlin ta musanta. Halin da muke fuskanta a Turai na matsi ne kuma yana da haɗari, kana hatsaniya ne ga Ukraine da kuma ga kowace ƙasa mamba ga Majalisar Ɗinkin Duniya. Ba za a iya yin hakan ba, jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta shaidawa mambobin majalisar. Ta ce sama da dakaru 100,000 da Rasha ta tara a kan iyakar Ukraine sun hada da dakarun yaƙi da dakaru na musamman da aka shirya domin kai farmaki a cikin ƙasar Ukraine. Wannan shine mafi girma ku ji in faɗa a fili, tara sojoji a Turai cikin shekaru da yawa, in ji Thomas Greenfield. Kuma yayin da muke magana, Rasha na aikawa da ƙarin sojoji da makamai domin shiga cikin ƙasar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Gaida Yusuf. Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi Najeriya, inda aka nada mataimakiyar kwamishinar 'yan sanda Ambo Muhammad a matsayin mace ta farko mai bayar da shawara a rundunar dakarun kasashen tafkin Chadi masu yaƙi da Boko Haram. Hassan Maina Kaina gare ka.
Da wannan nadi dai, mataimakiyar kwamishinar 'yan sanda Ambuwa ta zamanto mace ta farko a tarihin 'yan sandan Najeriya da ta fara taka wannan mataki na jagorantar aikace-aikacen 'yan sanda, tabbatar da da'a da kwarewa da kuma ba da shawara wurin samar da kuma ƙarfafa zaman lafiya a yaƙi da Boko Haram da rundunar dakarun tafkin Chadin ke yi. Wata sanarwa da rundunar 'yan sandan Najeriya ta fitar, ta ce mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda Ambuwa Muhammad na da ƙwarewa a fannin ayyukan samar da zaman lafiya, da ta taka rawa cikin rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi aiki a Kosovo, da kuma rundunar Tarayyar Afirka da ta yi aiki a ƙasar Mali. Mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda Ambuwa ta sami takardar shaidar digiri na farko a sha'anin shari'a daga Jami'ar Maiduguri, da kuma digiri na biyu a fannin shari'a da diflomasiya daga Jami'ar Legas, na ɗaya daga cikin 'yan sanda mata da turarinsu ke haskawa a halin yanzu. Dr. Kabiru Adamu ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a yankin tafkin Chad da Sahel.
Ba shakka wannan ci gaba ne ga 'yan sanda da al'umman mata da ke Nigeria da kuma Afirka. Ita wannan muƙaddashin kwamishina na 'yan sanda Malama Muhammad wadda aka naɗa, ba shakka ta yi fice dangane da karatun da ta yi da kuma yanayin ayyukanta. Aikin da aka bata, in Allah ya sa ta tsaya ta yi shi cikin tsanaki, zai taimaka ma burin da ake da shi don a kawo ƙarshen wannan yaƙi da ta'addanci da ake yi a yankin tafkin Chadi. Kan mu manta dalilan da ya sa aka sa 'yan sanda a cikin wannan tafiyar, to hanyoyi na tabbatar da cewa an samu tsaro yadda jama'a za su fahimci juna, lalle yana cikin hanya tilo amintacciya wadda ake samun zaman lafiya a ƙasar da ta'addanci ya shafa. Rawan da ita wannan za ta taka rawa ne mai muhimmanci.
Kafin dai wannan ci gaba da wannan mata ta samu a halin yanzu ko a watan da ya gabata, sai da wata mata da mijinta suka samu ƙarin girma zuwa mukamin kwamishinan 'yan sanda tare, kamar yadda a baya wata mata da mijinta suka samu mukamin janar a rundunar sojan Najeriya. Duk kuma kafin wannan, an samu wacce ta farko da ta kai ƙololuwar mukami a mukaman da ba na hamsoshi ba a rundunar sojan saman Najeriya ma. Kuma kafin duka wannan, sai da rundunar 'yan sandan Najeriya ta sami mace ta farko da ta kai matsayin mataimakiyar sofeta janar na 'yan sandan kasar. Tuni kuma wannan naɗi na mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda Ambuwa ya fara jan hankalin mata masu gwagwarmaya irin su Halima Baba Ahmed.
Abin da ya bani ƙarfin zuwa shi ne ya na samu mata a kodayaushe mukan ɗauki abu da muhimmanci, musamman abu idan aka damu amana a sai balle mu a sai maganar tsaro.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida Hassan, yanzu kuma ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya nemi afuwa a gaban majalisa a jiya Litinin bayan fitar da rahoton da ya tabbatar da cewar an gudanar da wani fati a fada Prime Minister yayin kulle na COVID-19 a kasar. Wannan wani mummunar gazawa ce wajen kiyaye ka'idoji da gwamnati ta gindaya. Rahoton wanda babban ma'aikacin gwamnati Sue Gray ya jagoranta ya yi nazari kan jerin tarurruka da aka gudanar a gida mai lamba 10 Downing Street a cikin shekara ta 2020 da 2021, lokacin da yawancin mutanen Burtaniya ke cikin tsauraran matakan zama a cikin gida. Taron da ake magana a kai yana wakiltar gazawar da bai kamata a samu ba a tsakanin manya daga cikin jami'an gwamnati, har ma da ma'auni da ake sa ran ɗaukacin al'ummar Burtaniya a lokacin, a cewar Gray cikin rahoton nasa. Shugaban Amurka Joe Biden da Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani na Qatar sun gana a fadar White House a jiya Litinin. A gabanin tattaunawar tasu, an tattauna ne akan yadda Qatar za ta samar da iskar gas zuwa kasashen Turai idan har Rasha ta kai hari ga kasar Ukraine.
Tobe da Yusuf zai karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na biyu wanda zai saki kai mu Najeriya, inda wasu makafi uku mata daga jihar Niger ke korafin cewa wata hukuma ta gwamnatin jihar Niger ta kai su wata cibiyar koyar da abubuwa a Lagos, amma sabanin takwarorinsu na sauran jihohi hukumar ta gwamnatin jihar Niger ta kasa biyan su alawus da dai sauransu. Daga muna ga Mustapha Nasir Batsari da cikakken rahoton.
Daya daga cikin makafin da ta ce ita yar asalin garin Auna ce ta karamar hukumar Magama, ta ce yanzu haka suna cin abinci ne daga ƴan uwansu da suka je Lagos din daga wasu jihohi, kamar yadda ta yi ƙarin bayani.
Sunana Maria John daga Auna. An tura mune sana'an sake-sake haka na yadda na makashi.
Na'am, waya tura ku?
Daraktan mu ta tura mu.
Gwamnati ta tura ku ke?
Eh, gwamnati ta tura mu.
To ku nawa ne nan?
Mu uku ne.
Na'am, kun kai wata nawa yanzu can Lagos?
Yanzu mun kusa shekara kenan. Muna so abinci ko muna so ne gaskiya dan kudin har yanzu bamu da wani abun da muka tanada nan. Mun yi mu gane su ba mu gano kai ba.
To dama su suke ce za su dauki nauyin ku ne?
Eh, kuma kowanne jaha da suka zo nan an yi ta ba su allowance din su da na biyan su kuma wata-wata. Mu ne dai ba mu ga namu jihar Niger ba.
Na'am, to su saurar tunda baki kusa da su, me yasa sunayen su? Gaya mana sunayen su.
Guda Aisha Muhammad daga Mina, guda kuma Lunana Nariya daga Mina din kuma.
To a lokacin da muka tuntubi sakataren gwamnatin jihar Niger, Alhaji Ahmad Ibrahim Matani, akan wannan matsala ta makafin da ke Lagos, ya ce gaskiyar lamari ba su da labari a kai, amma ya ce za su tuntubi ma'aikatar da ke kula da lamuran nakasassu ta jihar Niger domin gano gaskiyar al'amarin, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
A gwamnatance dole ne mu ba su haƙuri, kuma na tabbata mai girma gauna jihar Niger ba zai ji daɗin abin da ya faru ba. Min bai da masaniya, mu ma ba mu da masaniya cewa ainihin wayannan mutanen suna can. Domin wanda ya je wata tara ba ya mashi tanadin komai ba, bamu ga kuma wani reportin komai cewa an yi haka ba, to kaga ma'aikatan zamu ba laifi. Insha Allah gobe zamu tattauna da su mu ji me ya hana ta tuntube su a san halin da suke ciki.
Bayanai dai sun nuna cewa dukkanin masu fama da nakasa da suka samu horo daga wannan cibiya ta Lagos to sukan koma jihohinsu ne domin horar da ƴan uwansu da basu samu halartar wannan cibiya ba, al'amarin da ke kawo sauki wajen tafiyar da al'amuran rayuwarsu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, kar a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a ɗan shakata da shata.
Lalla raba mai mota dojo kanan alijan ki yaro da san kalife yana da raba
yana da bale ka kala
anye bodo bodo da ba da mamba na kolloro
yana da bale ka kala
to Allah ya shata kai ba. Yanzu kuma lokaci ne da zan dan za ku da gefe guda Mahmud Ibrahim Kwariki ya gabatar mana da shiri na gaba.
Yan kasa da hukuma,
mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci dadi ba, ba alkawarorin kariya ba, inda ma su irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba.
Masu ware, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gwamnati ta duba wannan kasuwa da ta yi mana alƙawari na terminus za ta gyara mana, ta duba. Muna kira ga gwamnati ta yi haƙuri ta duba damuwan talakawanta da suka zaɓe ta.
Zama a bakin titi ba wai san mu bane, saboda da muna cikin kasuwa, kuma kasuwa yanzu an kori mutane a ciki, bamu da gurin da zamu zauna.
Ƙorafin mu dai gwamnati ta duba mu, don yadda ƙasashe na duniya suka ci gaba sai da ƙananan 'yan kasuwa.
Kananan 'yan kasuwa kenan masu hada-hada a babbar kasuwar Terminus ta birnin Jos na jihar Plateau wacce aka kona tun a shekara ta 2001 biyo bayan tarzoma da ta barke a garin a wancan lokaci a dakace mu
a dirka akwai wasu yan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa a dirka mutun ne yan dacci
Madalla masu ware kimanin shekaru 20 kenan wasu matasa suka cinnawa barka suwar zamani ta birnin Jos wacce aka fi sani da Jos Terminus dake shalkwata jihar Plateau ta tsakiyar Najeriya a yayin wata tarzomar kabilanci da ta halaka rayukan mazauna birnin da dama baya ga salwanta dukiya ta biliyoyin naira dimbin yan kasuwa ne suka yi asarar dukiya a yayin waccan tarzoma musamman wadanda suke hada-hadar kasuwancin su a cikin wannan kasuwa ta Jos Terminus tun daga wancan lokaci zuwa yanzu waɗannan yan kasuwa ke cikin mawuyacin yanayi domin kuwa gwamnatoci da dama da suka shuɗe a jihar ta Plateau sun gaza sake gina wannan kasuwa mai matukar mahimmanci kuma ba su bada dama ga masu hali daga cikin yan kasuwar su sake ginawa ba amma sun sha yin alƙawarin sake fasalin kasuwar a lokuta daban-daban yanzu haka dai galibin waɗannan yan kasuwa na gudanar da kasuwancin su ne a bakin babban titin da ke wajen kasuwar saboda tun kimanin shekaru biyu baya hukumomin jihar ta Plateau suka fito da su daga harabar kasuwar da zummar cewa za a gudanar da aikin gyaran kasuwar ta Jos Terminus sai dai har yanzu shiru kake ji kaman an shuka dusa
tunana Nasir Yahaya korafin mu dai gwamnati ta duba mu dan yadda kasashe na duniya suka ci gaba sai da kananan yan kasuwa to mun ji dadi wannan gwamna namu ne kuma mai kishin mu ne kuma ya san mu mun san shi ya san gudunmuwar da muka bashi bayan haka kuma ya tabbatar mana da zai gyara kasuwa kuma mun ga alamu to ko da mun san gwamnati ta zo da matsaloli na rashin kuɗi to amma akwai ginin da ya kamata a yi mana na temporary wanda ba sai ya kai munzulin wanda za a ci kuɗi da yawa ba to saboda haka korafin mu da gwamnati ku ba su shawara su duba mu
gashi nan kuna sai da takalma a ƙasa a waje inda za a ce kuma idon gari ne wanda bai kamata ba me yasa kuka baza kayan kwanan gurin
dole ce abin da yasa na ce da ke dole ce ba wanda zai so rayuwar shi ta zauna a haka matsayin yana da mutunci kuma yana mutunta kansa so in aka ce dole ba yanda za a iya hatta gwamna yanzu da yake gwamna bai fara ma da gwamnan ba sai ya fara da sifika to haka mu kananan yan kasuwa an gwamnati ta sa hannu duk inda kike hirki ji mu wata ran mun bude company a Dubai da shauran gurare da yawa to fata na gwamnati ta duba mu kuma duk yadda ta ga cewa da wani ci gaba na magana kasuwanci ta taya mu
sana Ismail Abdulkarim ina sayar da cosmetics da kayan shafa-shafa
dan kuna zama a bakin titi wai me yasa kuke zama a wannan bakin titi
eh to abin da dalilin da yasa muke zama a bakin titi kin san ba wai san mu bane saboda da muna cikin kasuwa kuma kasuwa yanzu an kori mutane a ciki ba mu da gurin da zamu zauna so kuma kin san ba wai san mutum bane a ce ya zauna a cikin rana ko ruwa da shauransu kana shan wahala an san a ce kowa yana da shago kuma a cikin kasuwan da muke zama mun dan sassa rumfuna haka dan wannan dai yafi mana dai sauki fiye da yanzu so amma muna neman gwamnati mai adalci ta duba wannan al'amari da muke ciki da halin da muke ciki ta mayar da mu ta kota newa mana gurin da zamu zauna wanda ya fi wannan
to tun farko ita gwamnati bata yi muku bayanin me yasa bata mai da ku cikin kasuwa inda dama ta fasa domin ta yi gyara ba
eh to a bayanin da aka mana ta ce za ta gina kuma mun jira kin ga mun fita daga cikin kasuwa for how long mun ya almost 1 year or 2 years so muna expecting za a gina to har yanzu dai shiru ba foundation ba komai har yanzu dai gurin dai explain wasu ma kashi yake a gurin ba wani abin da ake a gurin so muna dai kallon gurin dai a yanzu dai ba wani abin da ake a gurin ba mu sani ba ko za ta gina din ne ko kuma me za ta yi da shi to guri dai nata ne to muna neman ta mana agaji ta duba da in gina wani za ta yi kokari ta zo ta gina mana
to nan gaba za mu ji karin bayani akan wannan batu daga shugaban masu cinikayyar littattafai a kasuwar ta Jos Terminus da kuma abinda mahukunta ke fadi a dakace mu
har kan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke na sa samura ya zamanto da ne muhimma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin zumma
madalla masore ba ga abin da muka ji Shugaban ‘yan kasuwar da ke cinikayyar littattafai a wannan kasuwa ta Jos Terminus ya nanata roƙonsu ga gwamnati.
Sunana Malam Yahaya Chairman na masu littafi kasuwar Terminus. Gwamnati ta duba wannan kasuwa da ta yi mana alƙawari na Terminus za ta gyara mana ta duba muna kira ga gwamnati ta yi haƙuri ta duba damuwan talakawanta da suka zaɓe ta. Su gara mata wannan kasuwa domin mu shiga mu ma mu ji daɗin rayuwarmu zaman bakin titin majoritin rayuwarmu duka masu aiki ba amma in muka samu wurin da zai dace daga mun wannan kasuwa aka gyara ka kowa zai koma ciki
amma tun farko ma me yasa kuke zama a bakin titin
eh to tun farko an samu matsala saboda yawanci duk kasuwan ta cika ta gefe sai manyan masu karfi su zaka ga suna samun wurare masu kyau to shi kaji farko abin da ya fara kuma ka zaka rushe shi gaba daya aka zace za mu na gyara kuma ba mu samu gyara ba dan haka muna kira ga gwamnati
tun kusan tun yaushe kuke zaune a bakin titin
muna fiye da shekara 18 haka ko 19 haka muna bakin titin nan tunda kasuwar nan ta kone muna bakin titi muna neman abinci to dan haka muna kira ga gwamna ya duba kukan talakawansa na bakin titin nan a taimaka zo a duba gyaran nan a mana gyaran kasuwar nan tunda lokacin da suka zo suka nuna mana za su yi gyara muka ba su haɗin kai aka kakkakuwa jajjajiki to tun daga nan gaskiya ba mu samu zama da su ba
to sai dai kokarin wakiliyarmu Zainab Babaji na ji daga bakin kwamishinan kasuwanci na jihar Plateau ya ci tura amma shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa Shehu Bala Usman wanda kasuwar ta Jos Terminus ke yankin mulkin sa yayi wa Zainab din karin haske
a cigaba da gaya mutane cewa su yi haƙuri su maza domin su kansu ma ba kyau masu saya kan titi a faɗakarwa muke musu su yi haƙuri su maza sannan kuma muna da jami'an tsaro a wajen wanda insha Allah bayan mun yi maganganu da su in sun ki za su zamu sa jami'an tsaro domin su zo wajen domin sai ka yi magana da mutum tukunna ka tabbatar musu da cewa wannan abubuwan da yake ba shi da kyau.
To amma suna maganan cewa an fitar da su daga wancan tsohuwar kasuwa amma kuma ba an samar musu da wani guri ba.
Eh gaskiya ne. Ana ta magana maganganu akan haka din gwamnati da kuma ainihin shugabannin yan kasuwan gabaki daya ana tattaunawa domin samar da waje wanda zai zama permanent amma dai abin da muke lura a wajen nan shine ai zaki ga cewa ma koda za su zauna a nan kusa din lallai ba sai su zauna akan hanya ba ai akwai inda za su matsa din to wannan shine muke ta magana akai cewa lallai a matsa din bayan an matsa din domin ainihin wato securing din wato tabbatar da rayuwarsu da kuma lafiyarsu sai kuma wancan magana ana yi shi domin tabbatar da sabon da wajen zama na dindindin wannan tabbatar da cewa ana maganganu local government suna maganganu kuma ma a hada state din ma domin state ne take da haƙƙi domin wannan kasuwa na state ne amma mun ma mun shiga domin mu yi rawa mu yi saki mu tabbatar da cewa an samu waje na dindindin amma haka ba zai samu dole sai an samu da kan su gabaki da kuma sun an bi doka da ka'ida.
Shehu Bala Usman kenan shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa a jihar Plateau tsakiyar Nigeria kuma shi ne cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji Mahmud Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka
Gaida Mahmud yanzu kuma ga Sula Barma da sharhin jaridun Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa kilogram 122 na zinare da aka kesa darajar su akan miliyan 3,600 na sefa sun yi batan dabo bayan wani harin da aka kai akan hanyar mahakar Jado zuwa garin Agades a ranar 29 ga watan Janairu. Yadda ta ce sa'o'i kaɗan bayan faruwar wannan al'amari wata majiyar jami'an tsaro ta sanar da masu zinaren cewa an kwato ta daga hannun maharan sai dai jim kaɗan bayan haka murna ta koma ciki domin an kuma ce da su ba a san inda aka yi da zinaren ba. lamarin da ya haddasa shakku a wajen waɗannan mutane. Saboda haka suka kai koke gaban gwamnan jihar Agadez, wanne ya ba su tabbacin gudanar da bincike domin gano gaskiyar abin da ya faru. Jaridar Le Phénomène na cewa kasar Mali ta ɗaibarwa jakadan Faransa Joel Meyer wa'adin kwanaki uku don ficewa daga kasar daga jiya Litinin 31 ga watan Janairu, ta hanyar wata takardar da ministan harkokin wajen Malin ya damƙa masa a birnin Bamako. Jaridar ta ce gwamnatin Mali na zargin hukumomin Faransa da furta kalaman muzantawa akan takwarorinsu na Mali ba ƙaƙƙautawa, abinda suka ce ya saba wa hulɗar ƙasa da ƙasa. Saboda haka suka umarci jakadan Faransar ya kwashe inasa kafin shuɗewar wa'adin awoyi 72. Jaridar Niger Inter Hebdo ta ce hukumomi sun bada belin babban alkalin kotun Doso da wata mataimakiyarsa a matsayin sakin talala bayan shafe shekara guda a gidan yari sakamakon samun su da hannu a fataucin miyagun ƙwayoyi. Yarar ta ce dubun waɗannan mutane ta cika ne a bara bayan da jami'an tsaro suka kama wani dila akan hanyar Doso zuwa Yamai dauke da miyagun ƙwayoyi. Muƙarƙare sharhin da jaridar La Nation, wace yake cewa masu gidajen biredi sun ɗauri aniyar ƙara kuɗin biredi a wasu daga cikin sassan jamhuriyar Nijar, yayin da wasu rahotanni ke cewa tuni aka ƙara kuɗin biredin a birnin Yamai, duk ko da cewa ministan kasuwanci Alkash Alhada ya yi musu kashedi akan wannan mataki. Jaridar ta ce masu gidajen biredin na danganta wannan mataki da tsadar fulawa a kasuwanni, inda ton ɗin da ake sayarwa a da akan jika 300 na sefa ya cira sama zuwa jika 500, kwada yake wasu na cewa babu kamshin gaskiya a tattare da wannan hujja. Sule Dumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A kai da Suleiman, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraronmu kan kira suna aje mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati Basari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah, yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar Katsina ta yi, wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022. Babu shakka wannan zaɓe ne mai matuƙar amfani ga al'umma, musamman cewa su ƙananan hukumomi ita ce gwamnati wadda ta yi kusa ga talakawa. Muna fatan Ubangiji Allah ya sanya wannan zaɓe da za a yi a jihar mu ta Katsina, Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya kuma a gama lafiya.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai an manfa a taƙaice.
Mali ta ce ta kori jakadan Faransa ne saboda kalaman da ba Faransa ya yi kan gwamnatin rukun kwariya ta Mali, wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na kasar a jiya Litinin. Ta ce an baiwa jakadan Faransa Joel Meyer wa'adin sa'o'i 72 ya bar kasar. Amurka da Rasha sun fafata a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin saboda zargin da Washington ta yi na cewa Moscow na shirin kai wani gagarumin farmaki a makwabciyarta Ukraine, wanda Kremlin ta musanta hakan. Kana an ji cewar Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya nemi afuwa a gaban Majalisar Ƙasa a jiya Litinin bayan fitar da wani rahoto da ya tabbatar da cewar an gudanar da taron jama'a a fadar ta Prime Minister.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, sai Salamun Abu wanda ya haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima, wassalam.